وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da jinjina da yabo da kirari mara farko da ƙarshe da iyaka ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa ya ba mu ikon kewayowa wannan sabuwar shekara ta 1443 yau muna daya ga watan Ramadan Hijira 1443 wanda yazo biyu ga watan 4/2022 muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa ya mana muwafaka ya kuma sa mu cikin wadanda za a yanta daga wuta a wannan wata Allah kuma ya mana gamda katar da samun aljanna da samun tsira a gaban sa ranar alkiyama kafin mu fara tafsirin mu na wannan shekara za mu gabatar da ta'aziyya gare mu baki daya na rasuwan babban limamin wannan masallaci Sheikh Al-Qadi Yahya Ahmad muna fatan Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa yana jannatul firdausi wannan babun Allah ya zame mana a matsayin uba mai bada shawara jagora a cikin wannan tafiya da muka kwashe shekara 20 da kusan 3 ko 4 ana gabatarwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fi masa kurakuransa ya kuma sadar da shi da rahamarsa da jin kansa zamu koma baya kadan mu dora daga inda Allah subhanahu wataala yake magana akan azumi wato suratul baqara aya ta 183 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
الله سبحانه وتعالى أتكين ودنن آيوي دا أكا كرنتا ينا أمرت باينسا دا سياوا دا بن أمرنين الله سبحانه وتعالى عبد الله دا مسعود الله يكارا مسير دا yace duk sanda kaji Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka karkade kunnuwanka domin alheri ne za a umarce ka kai ko kuma wani sharri ne za a hana ka gabarin aikatawa irin wannan kira ya mamaita alqur'ani kusan sau 89 wanda a cikin wannan sura suratul baqara Allah ta'ala ya kira masu imani da irin wannan nau'in kira a gurare daban-daban har gurare guda biyar Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ashe imani shine ginshikin tafiya imani shine tushen tafiya dukkan abin da Allah ta'ala yake so a yi to masu imani ne suke yi duk abin da Allah ta'ala yake so a bari masu imani ne suke bari don haka Allah ta'ala ya kebance masu imani da kiransu da lafazin imani ya ku waɗanda kuka yi imani ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyan wa rasula ya ku waɗanda kuka yarda kuka amince kuka gamsu da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin mai yin halitta a matsayin mai mallakar halitta a matsayin mai gudanar da halitta a matsayin wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta a matsayin wanda yake banta ya kadaita a cikin sunayensa da sufofinsa da ayyukansa ya waɗanda kuka amince cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzan Allah ne badadayin Allah ne wanda Allah ta'ala ya aiko shi da alqur'ani domin wato ya fitar da mutane daga duhu zuwa haske ya wanda suka amince da tsarin addinin musulunci a matsayin shine tsari na rayuwa aqidatan wa ibadatan wa shari'atan wa akhlaqan wa mu'amalatan wanda suka gamsu addinin musulunci shine aqidarsu addinin musulunci shine ibadarsu addinin musulunci shine mu'amalarsu addinin musulunci shine shari'arsu addinin musulunci shine halayensu da zamantakewarsu wanda suka hada waɗannan bangarori to sune waɗanda suke da wato yanayi na idan an sa su yi za su yi babu gardama in an hana su sahanu za su hanu ba tare da gardama ba to sai Allah ta'ala ya ce kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku yin azumi kama kutiba kamar yadda aka wajabta shi ala allazina min qablikum absa wadanda suka gabace ku la'allakum tattaqun saboda ku sami taqwa an wajabta muku azumi ne masu imani maqasudin wajabta muku azumi shine ku samu taqwa abinda ake kira taqwa ko taqwa ita ce maqasudi ko kuma shine gaya shi azumi wasila ne zuwa ga taqwa ita taqwa din ita ce gaya ma'ana azumi in kun yi shi zai sadar da ku zuwa ga samun taqwa ita kuma taqwa ita ce mabudin shiga aljanna inna lil muttaqina mafaza saboda haka masu taqwa su ne za su shiga aljanna wa iddat lil muttaqina an yi tanadin aljanna ne ga masu taqwa to ga hanya mafi sauki da mutum zai samu taqwa shine yabi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin azumi idan imani ya hadu da taqwa to mutum sai ya zama waliyin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma suna jin tsoron Allah mukan fassara taqwa da tsoron Allah amma wannan wato tsukakkiyar fassara ce kalmar taqwa ta hada bangarori guda biyar mai taqwa shine wanda yake aikata abubuwa guda biyar na farko fi'ilul awamir idan an sa ka kai to idan kana da taqwa ba za ka ji nauyin yi ba sanan ijtinabun nawahi idan kana da taqwa idan an hana ka ba za ka ji nauyin hanuwa ba sanan ashkuru ala ni'ima idan mutum yana da taqwa din ni'imar da Allah yayi masa to zai wa Allah godiya akan wannan ni'ima din saboda Allah ya cancanci idan ya maka ni'ima ka ce ka gode ka aikata godiya da gabanka ka kudire godiya a zuciyarka kuma ka fadi ka gode da bakinka sannan kuma mai taqwa shine wanda yake yin hakuri wajen jurema jaraba wanda Allah yake masa shine as-sabru ala al-masa'ib mai taqwa shine wanda yake da hakuri idan an sa shi yayi zai yi hakuri yayi yadda aka sa shi idan an hana shi zai yi hakuri ya hanu bisa abinda aka hana shi sannan an jarabce shi da wata kaddara mai radadi zai yi juriya zai karbi wannan hukunci daga Allah kuma zai san daga Allah ne ko ba mai yayewa ba mai kawowa sai Allah sannan abu na hudu da mai taqwa yake da shi shine idan Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da fadawa cikin laifi to nan da nan zai tuba yayi nadama ya istighfari da haka wanda ya hada abu biyar din nan an sa shi yayi ya tashi yayi an hana shi ya hanu an bashi ya gode an hana shi yayi hakuri ya aikata laifi ya tuba yayi nadama yayi istighfari gurgudan yawan waɗannan abubuwa guda biyar gurgudan nisan ka a cikin taqwa domin addinin Allah din gaba ɗayansa yana cikin wannan alqur'anin da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ita ce fassara ta alqur'anin sunna ita ce fassara ta alqur'ani to tunda musulunci gaba daya yana cikin alqur'ani yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama alqur'anin gaba daya tun daga suratul fatiha zuwa suratul nas idan kana karanta shi zaka ga abu biyu ne kawai a gabanka akhbar wa ahkam ko dai kana karanta labari ko kana karanta hukunci inde ka dau qur'ani kana karantawa in ka rike wannan to ka samu wato mabudin fahimta alqur'ani cewa alqur'ani gaba ɗayansa labarai ne da hukunce tun daga suratul fatiha zuwa suratul nas hukunce-hukuncen nan kuma ko labaran nan ko dai labari game da Allah ko kuma labari game da halittun Allah in ana labar da labari akan Allah zaka ga ana magana akan cewa ko dai rububiyar Allah shi yake halitta, shi ya mallaki halitta, shi kadai yake gudanar da halitta, ko bayani akan sunayen Allah da sufofinsa da ayyukansa, ko ko bayani akan kudura Allah da ikonsa da gudanarwarsa da isassa da burinkasarsa da wadatarsa subhanahu wa ta'ala, duk bayani ake akan Allah. Ko kuma bayani akan halittun Allah, bayani akan halittun Allah din nan shine shi kuma yake su kashi biyar. Ko ana bayani akan sama da abinda ta kunsa na mala'iku, da abinda ta kunsa na taurari, da abinda ta kunsa na kursiyu da al'arshi, da halittun da suke sama waɗanda Allah yake bayani akan su. Ko kuma na biyu ana bayani akan ƙasa, ita kanta ƙasar, da abinda ta kunsa na halittu na tudu da na ruwa, da kuma abubuwan da suke ƙarƙashin ƙasa da wanda suke saman ƙasa, da masu rai da marasa rai, da masu motsi da marasa motsi. Haga bi kenan. Ko kuma ana magana akan wato annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, da su annabawan kansu, da masoyan annabawan, da mabiyansu, da wanda suka yi imani da su, da sakamakon da Allah ya musu a duniya da lahira. Ko kuma makiya annabawan da suka ƙaryata su, da su ma sakamakon da Allah ya musu a duniya, da kuma sakamakon abin da ya tanada musu wato a ranar alkiyama. Ko kuma ana magana akan abin da zai zo nan gaba na tashin alkiyama, da abin da alkiyama ta kunsa na mutuwa da tashi da tattaruwa da hisabi da wuta da aljanna da sakamakon kowa, yadda kowa zai karɓi littafin sa ko a hannun dama ko a hannun hagu. Wannan shine bangaren abin da ya shafi wato labaran da Qur'ani ya kunsa. Bangaren ahkam kuma, in kana karanta hukunce-hukunce, za ka ga hukunce-hukuncen kala biyu ne, ko abubuwan da Allah ta'ala zai ce a yi kaza, ko kuma Allah ya ce a bar kaza. Abubuwan da Allah ya ce a yi su ake kira awamir, abubuwan da Allah ya ce a bari su ake kira nawahi. Ifa'al la tafa'al, za ka ga Qur'ani yana cewa yi kaza, kuma ya ce ka bar kaza. In ka yi abin da aka ce ka yin nan, to a cikin yin ne za ka samu tsiran duniya da tsiran lahira. Idan ka yi ka bar abin da aka hana ka, a cikin hanuwar ne za ka samu tsiran duniya, ka samu tsira a lahira. So da haka kun ga Qur'ani akhbarun ne da ahkamun. Yasa Allah ta'ala ya kirawo masu imani ya ce ya ayyuhallazina amanu. Wato imanin nan shine sinadari. Kamar yadda ka san batir ga wayarka, cewa za ka iya samun full charge ko ka samu half charge ko quarter charge ko low charge, haka imani yake. Wani imaninsa cikakke ne, wani imaninsa rabi ne, wani kwata ne, wani saura kiris ma saura yanka ɗaya ɗin nan ya fada kan zero. So da haka imani shine abokin tafiya. Kamar mota ce a ce ba mai, to kaga mota ba mai ina za ta, ba inda za ta. To haka nan rayuwa take. Imani shine sinadari, shine ginshikin rayuwar musulmi. Kuma imanin nan in ka same shi ka samu babban jari. Duk mutumin da ya rasa imani yayi asara. Duk jin dadin duniya da makoma a lahira Allah ya tanadin sa ne ga masu imani. To haka shi yasa Allah kuga yana kiran masu imani. Malamai suka ce imani qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus. Imani akwai maganganu na cikin imani. Akwai kuma ayyuka na imani. Akwai kudircewa na imani. Sannan imani yana karuwa, imani yana raguwa. Al-imani yazidu bi ziyadati al-amali as-saliha wa yanqusu bi naqsiha. Imani yana karuwa da karuwan ayyuka masu kyau waɗanda ake aikatawa da baki waɗanda Allah ya so iyadda da su, ko ake kudirewa a zuci waɗanda Allah ya so iyadda da su, ko kuma ayyukan da ake aikatawa da gabbai waɗanda Allah ta'ala ya umarni a yi su. Sannan nabi imani yana da rassa. Annabi alayhi salatu wassalam yace al-imanu bid'un wa 70 shu'ba. Al-imanu bid'un wa 70 aw bid'un wa 60 shu'ba. A'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imadatul adha an-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Imani yana da rassa har guda 77 ko 67. Mafi girma a cikin ayyukan imani shine la ilaha illallah qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Sannan yana daga cikin imani ma in zaka wuce kaga abin da zai cuci jama'a akan hanya ka dauke shi, shi ma ya nuna kana da imani. Imanin ka ne ya nuna maka tunda ban ji rauni ba, ban taka wannan abun ba, ban bige da wannan abun ba, to watakila wani zai iya zuwa ya taka ko ya ji rauni, bari in dauke shi. Kisa ce ra'aytur rajula yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha ala zahri at-tariq kanat tu'dhin nas. Annabi alayhi salatu wassalam yace naga wani mutum a gidan aljanna yana ta kewayo duk inda ya ga dama yana shiga aljanna. Saboda me? Saboda wata bishiya da ya gani akan hanya, mutane suna cin karo da ita, suna faduwa ko tana bige su, sai ya sare ta, sai Allah ya bashi gidan aljanna. Saboda ya nuna shi mai imani ne, ba zai bar abin da zai cuci jama'a ba, wato akan hanya, ba zai bar abin da zai cuci jama'a ba akan hanya. To da haka wannan ya nuna yana da imani. Sai ya ce wal haya'u shu'batun minal iman, mutum ya zama yana da kunya ko yana jin kunya shi ma alama ce ta yana da imani. Sannan imani lahu usul wa lahu furu' wa lahu halawa wa lahu da'af wa lahu haqiqa. Wannan imanin da Allah yake kiran masu imani su yi kaza, masu imani su bar kaza, to shi wannan imanin yana da usul. Usulul iman su ne guda shida da Allah ya faɗa, da Annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa hadisin Jibril. Al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi. Wannan shine tushen imani guda shida: ka yarda da Allah, ka yarda da mala'ikun Allah, da littattafan Allah, da annabawan Allah, da manzannin Allah, da ranar lahira, da kaddara wacce ta yi maka dadi da wacce ba ta yi maka dadi ba, duka daga Allah ne. Sannan imani yana da halawa, za a halawatul iman salasun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman. Yana da wani zazzaki, yana da wani zaki, yana da wani dandano imani. Idan kana ka yadda da Allah, za ka ta'amal iman man rabbiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya salasun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yana daga cikin imani mai zaki, zazzakan imani, ya zama abubuwa guda uku wanda ya kasance a cikin su ya samu zazzakan imani: ya zama Allah da manzansa su kafi so fiye da komai, sannan ya zama kana son wani dan uwanka musulmi ba dan komai kake son sa ba sai dan Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wallazi nafsu muhammadin biyadi la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Yace na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa, ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani. Duk wanda ka ganshi aljanna imani ne da rahmar Allah, amma baka da imani kwata kwata ba za ka shiga aljanna ba. Wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ko ba za ka samu cikakken imani ba sai kuna son juna. Awala adullukum ala shay'in, bana nuna muku wani abu ba, idza fa'altumu in kuna aikata shi tahabbtum za ku so juna, afshu salama bainakum, ku yada sallama, ku yada aminci a tsakaninku, da wannan ne za ku samu zazzakan imani. Haqiqatul iman, haqiqar imani, imani yana da aslu, yana da aslu a cikin zuciyar mutum, da haka ne imani yazidu wa yanqus. Sannan kuma akwai nawaqidul iman, abubuwan da za su iya warware mutum imani, Allah ka tsare mu. Manya-manya abubuwan da suke warware imani guda biyar ne: kowa ya roki Allah kada ya je wa Allah lahira da laifi ɗaya cikin biyar ɗin nan. Idan ka je lahira da ɗaya daga cikin laifukan nan guda biyar, ba kai ba aljanna har abada. Laifi na farko shine al-kufrul akbar, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Duk wanda ya kafirce bayan imani, to aikinsa duka ya wargaje. Saboda haka Allah ka tsare mu daga kafirci. Me maganin sa shine musulunci. Ka rike musulunci da kyau, shi zai tsare ka daga kafirci. Na biyu, shirka. La in asharakata la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah ya ce lalle da zaka yi shirka da aikin ka gaba ɗaya ya ruguje, kuma zaka kasance cikin tababbu. Balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin. Sura ka shirka maganin ta shine tauhidi, maganin kafirci islam, maganin shirka tauhidi. Sannan na uku, abinda yake lalata imani shine wato nifaq, an-nifaqul akbar, munafinci babban. Allah ka tsare mu da munafinci babban, har karamin ma, amma babban shi yake dawwamar da mai shi a cikin wuta. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafikai suna can ƙurya, can ƙarshen wuta za a saka su, waɗanda suka fito da an-nifaqul akbar. Sune Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Ko ka nema musu gafara, ko kaka nema musu gafara, da zaka nema musu gafara so 70, Allah ba zai musu gafara ba. Kaga ku ai laifin yayi girma, da za a ce an nema muku gafara ma Allah ba zai karba ba. To sune munafikai. Allah ka tsare mu da munafunci. Sannan ridda, ridda tana cikin abin da yake warware wato musulunci. Umman yatti minku andi fayamut wa huwa kafirun. Wanda ya ridda ya mutu yana kafiri. Ma'ana ridda shine kana musulmi ka fita, thumma amanu thumma kafaru, thumma amanu thumma kafaru, thumma zadu kufran. Kana cikin imani ka fice, ko ka ƙaryata wani abun da ya kamata ka gasgata, ko ka gasgata wani abun da ya kamata ka ƙaryata, ko ka kore wani abun da ya zama wajibi a tabbatar, ko ka tabbatar da wani abun da ya kamata a kore. Ridda tana zuwa a cikin ayyukan aqida, tana zuwa a cikin ayyukan gabbai, tana zuwa a cikin ayyukan zuci, tana kuma zuwa a cikin ayyukan baki. Don haka Allah ka tsare mu da ridda, Allah ka samu mutum muna musulunci. Sannan sai bid'a. Ita ma bid'a akwai mukaffira, akwai mufassika. Akwai bid'a duk ba ta da kyau, amma akwai bid'a wacce take mai da mai aikata ta fasiki amma yana nan a musulminsa. Da kuma wata bid'a da ta girma, ta burin kasa, ta yi nauyi, ta yi girman da mai aikata ta wato ta riga ta fidda shi a musulunci. Yasa ake kiran albid'a nau'i biyu ce, mukaffira da mufassika. Allah ka tsare mu daga su. Kun ga kenan, na farko al-kufr, ash-shirk, an-nifaq, ar-ridda, an-nifaqul akbar. Waɗannan su ne manyan laifuffukan da in mutum ya same su a littafinsa ya taɓi, Allah ka tsare mu. Saboda nauyin imani da Allah yake kiran masu imani, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu. Ya ku masu imani, an wajabta muku yin azumi. Kama kutiba alal ladina min qablikum, kama yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaquna, don ku samu takawa. Maqasudin wajabta muku azumi don ku samu takawa tare da imani. Idan imani ya haɗu da takawa, to me shi ya tsira ranar alkiyama. Wannan yasa Allah subhanahu wataala ya yi wasu alƙawura waɗanda sun kai 15 a duniya da zai wa masu imani. Duk mai imani akwai wasu abubuwa guda 5, guda 15 da Allah ya masa alƙawarin za su same shi a nan duniya. Da haka Allah ya sa mu zama cikin masu imani. Na farko al-falah. Allah ya alƙawari cewa duk mai imani zai rabauta. Ina yake faɗa haka? Qad aflahal mu'minun. Allah ya ce duk masu imani sun rabauta. In kana son rabo, to kai imani. Don haka mun yi imani da Allah, mun yi imani da manzansa, mun yi imani da musulunci, Allah kuma ya raya mu akai, karɓuran mu akai. Na biyu al-hidaya. Allah ya alƙawari shari'a za ta tabbata ne ga masu imani. Wa inna Allaha lahadil ladina amanu ila siratin mustaqim. Lalle Allah ta'ala yana shiryar da masu imani zuwa tafarki madaidaici. Don haka kana da imani, ka samu sinadarin da Allah ta'ala zai shiryar da kai zuwa tafarki madaidaici. Sannan abu na uku da Allah zai ba masu imani shine izza, buwaya da ɗaukaka da girma. Walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minina. Buwaya ta Allah ce, buwaya ta annabi ce, buwaya ta mu'minai ce. Don haka mu'minin shine Allah yake buwayantar da shi, ya bashi daraja, ya bashi kima, ya bashi girma, ya kuma tsare shi. wannan sai mai imani. Sannan addifa, abu na hudu da Allah yake wa masu imani shine addifa'u. Idan kana da imani, in aka sako ka gaba, sai Allah ya shiga fadan da ake yi da kai. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Allah ta'ala yana kariya, yana bambanke masu imani, yana tare wa masu imani fada. Tun kai imani, wani yazo zai fada da kai, sai Allah ya shiga fadan ya tare maka. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harf. Waliyi kuma shine man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Wanda yake da imani da takawa shine waliyin Allah. Dan haka Allah zai difa'i yudafi'u anil ladina amanu. Allah yana tsare mu'minai. Sannan nabiyar nasara. Dinda kaga mutun yana samun nasara, imani sinadari ne na samun nasara. Allah ta'ala ce wa kana haqqan alaina, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah ya ce tabbas haƙi ne akan mu taimakon masu imani. Taimakon masu imani, Allah ya ce haƙi ne akan mu mu taimaki masu imani. Sannan abu na shida da Allah zai wa masu imani shine al-amn, samun kwanciyar hankali, samun nutsuwa, samun lafiya, samun zaman lafiya. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah ya ce waɗanda suka yi imani basu cudanya imaninsu da shirka ba, waɗannan su suke da nutsuwa da kwanciyar hankali, kuma su ne shiryayyu. Sannan abu na bakwai, Allah ya yi masu imani alƙawarin samun annajatu, samun tsira. Allah ta'ala ce summa nunajji rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Nunjil mu'minin, Allah ya ce haƙi ne akan mu mu tseratar da masu imani. Mala she imanin nan ba karamin jari bane, mu daina wasa da imanin mu, ka jaddada imaninka, ka rike imaninka, saboda yanzu zamani ne na rugujewa imani. Idan alkiyama ta kusa tayi, shubuhohi da fitintunu za su yawa, da shahawat waɗanda suke raunata imani, suke ruguza imani, wata ran ma suke kafkawar da imani. Fa annabi alayhi salatu wassalam yace za a zo wani zamani da mutun da safa mumini da yamma kafiri, da yamma kafiri da safa mumini, haka kullun wannan ya fado maka, ya wancan ya fado, irin abubuwan da suke ta fado mutane na wato shubuhohi da sha'awoyi waɗanda suke raunata imani. Allah ka tsare mu. Shi sa Allah ta'ala yace ya tanadi wato tseratarwa daga halaka ga masu imani. Sannan Allah ta'ala ya ware wata rahama ta musamman da zai wa masu imani kawai. Inde ba ka da imani, baka cikin wannan kasar. Allah ta'ala ce wa kana bil mu'minina rahima. In an zo fassara ar-rahmanir rahim, sai a ce ar-rahman mai yalwatacciya, fadadaddiya, gamammiyar rahama da kowa ya samu a duniya. Ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ga mu'minai ranar alkiyama. Saboda mu'minai ne kadai za su shiga aljanna, za su samu wannan babban rabo. Sannan abu na gaba wanda Allah ta'ala ya tanadawa masu imani shine al-hayatu tayyiba. Duk wanda yake da imani, ko yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi, ko yana da mulki ko ba shi da mulki, ko yana da shi ko ba shi da shi, ba za ka gani a fuskarsa ba. Mai imani ya fi kowa juriya. Sai ka dauka cewa ya muka ganka duk ana cikin damuwa, ana cikin tashin hankali, amma kai babu alama, saboda imaninka ya jurar da kai, ka iya dauke dadi, ka iya dauke wahala. Ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabahu sarra'u shakara fa kana khairan la wa in asabahu darra'u sabara fa kana khairan la. Annabi alayhi salatu wassalam yace mamaki ya kare, duka mamaki ya kare akan mai imani. Shi mai imani shine wanda idan abun farin ciki ya same shi, ina sabon sarra'u shakara, sai ya cewa Allah godiya, yace Allah na gode, Allah na gode, ya aikata na gode, aikace ya aikata na gode, ya faɗi na gode, ya kuma kudire na gode. Yau Allah godiya da zuciyarsa, yau Allah godiya da bakinsa, yau Allah godiya da gabansa, kuma ya aiwatar da abin da aka bashi wajen inda Allah yake so ya yarda da shi. Wain asabahu darra'u sabara, in kuma abu ya same shi mara dadi, sai ya hakuri, ya san daga Allah ne. kuma innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu hakuri Allah yana ba su lada ne ba tare da lissafi ba. Kun ga ashe mumini yana rayuwa ne baina shukurin wa sabarin, kuma al-imanu nisfani, nisfun fi shukuri wa nisfun fi sabari. Imani kashi biyu ne, kaso 50 yana cikin nagode, kaso 50 yana cikin nayi hakuri. In an baka ka gode, in an hana ka kai hakuri. Da dukkanmu mun aikata waɗannan abun guda biyu, ba za a samu fitintunu da tashin hankali masu yawa ba. Din da kaga fitina, tashin hankali, rigima, kashe-kashe, rashin hakuri, sata, bige-bige, duk an ki ɗayan biyu ne. Ko dai Allah ya bayar ba a gode ba, ko kuma bai bayar ba ya hakuri ba. Wani an bashi ya ƙi ya godiya, wani an hana shi ya ƙi ya hakuri, sai ce sai ya kwaci na wani. Kaga dole abu ya rikice. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, wanda ya yi aikin kwarai, mace ko namiji, alhalin yana da imani, falayuhyinnahu hayatan tayyiba, Allah ya ce zan raya shi rayuwa da dada. Walanjiziyannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malun, kuma zan musu sakamako wato na lada mafi kyawun ma abinda suka aikata. Sannan albarka tana zuwa a inda masu imani suka cincirundo. Idan aka ce mutanen gari sun ji tsoron Allah kuma sun yi imani, to duk musifin da suke ciki sai Allah ya kwashe musu su. Law anna ahlal qura wa law anna ahlal qura amanu wattaqu, amanu wattaqu. Kun ga Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amanu wattaqu, sun yi imani kuma sun yi tsoron Allah. To la fatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ard, Allah ya ce zan bude musu albarka ta sama, in bude musu albarka ta ƙasa. Albarkar sama, Allah ya ta zubo albarka da ruwan sama, da albarka wacce ake gani da wacce ba a gani. Mutane su tayin albarka, noma ya albarka, kiwo ya albarka, kasuwanci ya albarka, mulki ya albarka, ƴaƴa su ya albarka, aure ya albarka, rayuwa gaba ɗaya ta zama cikin albarka. A samu kwanciyar hankali, a samu nutsuwa, a samu ci gaba saboda albarkar da Allah ya saukar. Sannan Allah ya bude albarkoki a ƙasa, a ta ɗauko sinadaran ƙasa, ana sarrafa su, ana samun arziki, ana samun zaman lafiya, ana bautawa Allah. Walakin kazzabu, sannan muminai suna da ma'iyya khassa. Allah ta'ala ya keɓance muminai ya ce yana tare da su. Wa anna allaha ma'al mu'minin, lalle haƙiƙa Allah yana tare da masu imani. Sannan akwai wata nutsuwa ta zuci mai daɗin gaske wanda baka samun ta sai kana cikin masu imani. Allazina amanu wa tudma innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tudma innul qulub, waɗanda suke yin imani zukatan suna samun nutsuwa da ambaton Allah, da ambaton Allah zuciya take samun nutsuwa. Sannan daga cikin abinda masu imani suke da shi shine Allah ta'ala ya siffanta su da cewa suna da wilaya, ma'ana suna da soyayya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur, Allah shine majibanci masoyin waɗanda suke da imani, yana fitar da su daga dufai, yana mai da su zuwa ga haske. Sannan imani ya samu kafuwa a cikin zukatan masu imani, to Allah ta'ala ba zai ba kafirai nasara akan masu imani ba. Walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila, Allah bai sanya wa kafirai dama da iko akan muminai ba. In kaga kafirai sun yi nasara akan mu, ko ta wace fuska, ko ta tattalin arziki, ko ta siyasa, ko ta mulki, ko ta zamantakewa, to lalle an samu raunin imani tsakanin mu da Allah. Sannan Allah ya yi alƙawarin khilafa, wato gaje ƙasa da gudanar da ƙasa da mallakar ƙasa. Allah ya yi wa almuminai alƙawari, amma ya sa musu sharaɗi da yawa. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati, Allah ya alƙawari ga waɗanda suka yi imani a cikinku suka kuma aiki na ƙwarai. La yastakhlifannahum fil ard, Allah zai mamai da su a ban ƙasa su zama halifofi, kamar stakhlafa allazina min qablihim, kamar yadda ya wato halifantar da waɗanda suka gabace su. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhibta lahum, kuma Allah zai tabbatar musu da addinin nan da yarda musu da shi. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, kuma Allah zai musanya musu samun kwanciyar hankali bayan sun shiga halin tsoro. Me za su yi? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, Allah ya ce za su bauta min ne ni kadai, ba za su hada ni da abokin tarayya ba. Wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun, waɗanda suka kafirce kuwa bayan haka waɗannan sune fasikai waɗannan sune manyan alƙawura guda 15 da Allah ya masu imani kaga ashe dole ka kula da imaninka dole ka inganta imaninka dole ka tsare imaninka dole ka ƙara faɗaɗa imaninka dole ka ƙara inganta imaninka kamar yadda mai ahlar ya gaya maka awwalu ma yajibu alal mukallafi maza tashihu imani awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani ka inganta imaninka ka tsare imaninka kula da imaninka domin imanin nan shine sinadarin da zai sa ka samu tsira ranar alkiyama sannan a alkiyama kuma akwai wasu abubuwa guda 6 ko 7 da Allah ya tanada masu imani ba wanda zai samu abin nan sai mai imani na farko dukhulul janna duk wanda kaga ya shiga aljanna to yana da imani wanda kamar sa imani kawale su kawai masu imani ne suke shiga aljanna sannan na biyu alkhuludu fiha masu imani sun shiga aljanna kuma abu na biyu za su dawwama har abada a cikin aljanna ba mutuwa ba tsufa sannan na uku za su ga Allah wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira sannan abu na hudu za su samu qurb za su samu kusanci da Allah fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir sannan za su ji maganar Allah tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam Allah zai musu sallama wato wannan daraja ce babba sannan mafi girma a cikin waɗannan duka shine waridwanu minallahi akbar za su samu yarda Allah wanda ita ce mafi girma daga ni'imar da ke cikin aljanna Allah ya ce ma ƴan aljanna na yarda da ku har abada bazan fushi da ku ba bazan fitar da ku ba bazan canza muku daga abin da nake muku na alheri ba don haka Allah subhanahu wataala ya wajabta azumi akan mu kamar yadda wajabta wanda suka gabace mu me hikimar cewa kamar yadda wanda suka gabace mu aka ce akwai abubuwa guda uku anan na farko duk sanda za a baka doka idan ka ji ba kai ne farkon wanda aka fara bawa dokan nan ba to kamar ana lallashin ka ne cewa an wajabta maka yin azumi amma fa ba kai ne farko ba akwai al'ummatai da suka gabace ka su ma an dora musu yin azumi saboda kaga an maka tasliya an kwantar maka da hankali walaula kasratul bakina hauli ala ikhwani la qataltu nafsi saboda in kaga mutane irin abin da yake samun ka ya shafe su wannan zai baka hakuri ya baka juriya sai Allah ya ce na wajabta muku yin azumi kaga ka san me azumi ba har yanzu ba ai bayanin me azumin ba kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumi ga wanda suka gabace ku wani irin wajabci aka yi musu malamai sun kama ganganu guda uku suka ce na farko shine shi azumin ba iri ɗaya ne namu da nasu ba nasu azumin wani kala ne mu ma namu azumin wani kala ne da aka kenan tashbihin yana komawa ne zuwa ga rubutawar ma'ana an wajabta mana azumi kamar yadda aka wajabta musu amma zamanin yin azumin su da kalar azumin su da kaifiyar yadda suke azumi ya bambanta da namu mu namu azumin an kawo shi ne a matakai guda uku matakin farko da aka fara yin azumi a musulunci shine ayyamul bid da aka fara yi da kuma ranan ashura shine azumin farko da aka fara cewa musulmi su yi duk kwana uku kai azumi a cikin kowane wata 13 14 15 sannan kuma idan ashura ta zo kai azumi ranan ashura ma'ana za ka yi kwaya ɗaya a shekara kuma za ka yi kwaya uku a kowane wata daga baya kuma sai aka dauki mataki na biyu shine aka wajabta yin azumi amma aka bada zabi cewa an umarci musulmi su yi azumi amma an baka zabi ko kai azumin ko ka ciyar kaga kenan azumi sai ya shafi wanda ba shi da kuɗi kenan ko wanda ba shi da hali duk mai kuɗi sai ya ciyar mara kuɗi mara hali kuma sai ya azumin sa ko kuma kana sha'awar yin azumin sai ka yi in baka sha'awar yin azumin sai ka ciyar da miskini a bakacin wannan azumin da baka yi ba shine mataki na biyu sannan mataki na uku sai aka ce to azumin nan kuma da zaka yi an wajabta maka shi amma lokacin bude baki da lokacin sahur gaba ɗaya tsakanin magariba ne zuwa isha zaka yi sahur zaka yi bude baki a tsakanin magariba da isha da an yi sallar isha to an shiga azumin gobe daka lokacin azumin duka ya zama kusan awa 23 ake azumi bai fi awa ɗaya ba anan ne ake yin sahur ana ake bude baki saka wannan sai ya zama ya samu shakka sosai sahabbai sun yi hakuri amma dai da wahala har sai da wanda kissa ta faru ga wani sahabi wanda zamu ji ta a can gaba ya dau azumi bai yi sahur ba kuma sannan sharadi na biyu in kai bacci ka kuskura bayan magariba kai bacci to ka shiga azumin gobe ka kuskura kai bacci to ka shiga azumin gobe da haka tsakanin magariba da isha anan ake sahur anan ake buɗe baki sannan kai bacci kuma baka ci komai ba to ka shiga azumin gobe to wani sahabi sai ya zama wannan abin ya faru a gare shi yayi azumi bai samu abin da zai buɗe baki ba sai matarsa take bari in je in samo maka abin da zaka yi buɗe baki ta tafi ta samo masa abin buɗe bakin kafin ta dawo sai bacci ya dauke shi tazo ta tarar da yana bacci ce subhanallahi ka shiga azumin gobe kuma sai gobe kuma irin wannan lokacin dan haka da rana tai idan sai fara zazzagewa kafin ka ce me ya fadi zaka ji aka ga annabi alaihi salatu wassalam ga wani sahabi yayi dore kuma gashi nan gayi can warjanjan to sai Allah ta'ala ya kawo sauki ya sassauta cewa to yanzu an dage azumi daga magariba zuwa isha anan za a yi suhur anan za a yi buɗe baki an ƙara lokacin cin abincin tun daga wato faduwar rana har zuwa ketowa alfijir yanzu duk lokacin cin abinci ne wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl sai aka samu wannan sauki to kuma a cikin azumin sai aka ce a nisanci iyali kuma in azumi yazo da rana ana azumi da daddare kuma ana qiyamul layl da aka ba maganan mu'amala da iyali to nan ma abin sai ya zama ya takura sahabbai da yawa har wasu sai su zage ba a gani ba su zagaya su je can su yi mu'amala da iyalansu sai Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum Allahu akbar sahabbai yarda dun Allah Allah ya ce na san wasu daga cikin ku suna ha'inta kansu ba a ba su dama ba tun kafin a yi musu izini suna zagayewa suna zuwa wajen iyalansu to na sani naji nayi afuwa na yafi tun kafin su ce sun tuba alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum ya ka wa afa ankum fal'ana bashiruhunna daga yau shikenan na bude kofa bashiruhunna wabta guma kataballahu lakum wa kulu washrabu sai aka halatta duka uku wa kulu washrabu bashiruhunna wa kulu washrabu sai aka halatta abuwa guda uku duka a cikin dare amma sai yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid amma kuma ko da daddaren ne idan ka shiga itikafi to matarka kuma ta haramta a gare kan kana itikafi ko da da daddaren ne wato sai ya zama dokar ta tsaya ga wanda ya shiga itikafi shi bai shiga itikafi ko da daddare ne ba zai mu'amala da iyalansa ba mutukar ya shiga itikafi a kwanakin itikafin ba zai ba shi sai Allah ta'ala ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil ma amma al'ana bashiruhunna wabta guma ka taballahu lakum kuma fa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid to sai Allah ta'ala ya zama ya saukaka a cikin waɗannan ayoyi ya budewa musulmi kofa na cewa yadda za su yi azumi sai Allah ta'ala ya ce ayyaman ma'dudat kwanaki ne yan kadan kididdigaggu iyakantattu kwanaki ne marasa yawa in ka auna a shekara guda azumin da muke yi na kwana 30 ko kwana 29 a shekara guda nawa kenan ai bai ma kai 10% ba domin wata 12 kwana 160 in ka dauke kwana 30 saura kwana 330 kaga bai kai daya bisa 10 ba sai ka hada da 6 Shawwal sannan yake kaiwa 1 bisa 10 idan kai Ramadana 30 ko 29 kai 6 Shawwal guda 6 ya zama 36 to 36 so 10 shine nawa shine 360 360 kaga kenan ba ma samun 10% na shekara a azumin Ramadana sai mun hada da 6 Shawwal sannan ne kai 1 bisa 10 to ɗaya bisa goma kuma ayyami ya zama me ya zama ayyaman ma'adudat kwanaki ne marasa yawa za kai kwana 330 in baka yi 60 shawwal ba ko da 24 in ka yi 60 shawwal kana cin abincinka ba wanda ya wajabta maka azumi domin ragowar azumin nafilfili ana yin su ne don neman lada shi yasa su ma za ku ga matakansu biyar ne azumin mukan nafila akwai azumin nafilan da ba a yin sa so ɗaya a shekara wanne ne azumin nafila ne amma ba a yin sa gaba ɗaya sai shekara kuma wani azumi kamar azumin arfa so ɗaya tak ake yin sa a shekara kamar wanne kamar ashura kamar tasu'a kamar sittan shawwal waɗannan in ka yi su ba za ka sake yin su ba sai wata shekara ta zagayo in ga ba su da matsala kenan sannan akwai azumin da yake zuwa na nafila wata yake zuwa kamar wanne kamar ayyamul bibi 13 14 15 ko baka azumin nafila a duniya inde kana ukun nan duk wata zaka dinga samun ladan azumi guda 30 saboda man ja bil hasanati falahu asharu amsalha idan kai kwaya uku a wajen Allah 30 ne duk sanda kai uku a wajen Allah 30 ne in kai daya 10 in kai biyu 20 in kai uku 30 ashe kaga mai hikima sai dinga yin ayyamul bid ko baya azumin komai sannan akwai azumin da sati yake maimaituwa kamar wanne kamar azumin litinin da azumin alhamis mafi yawan azumi shine azumin annabi daud alaihi salam annabi daud alaihi salam shi yana nasa azumin ne ya fashin kwana daya wato sai ya zama in zakai azumi mai yawa to kai azumi irin na annabi daud alaihi salam shine yana yin azumi yau ya fashi gobe ya azumi jibi ya fashi gata ma'ana ya daya fasa daya sai ya zama kenan kayi azumin kwana 15 a kowane wata kayi fashin kwana 15 a kowane wata waɗannan kwanaki guda 15 da kai fashi kaga ka ci abinci jikinka yayi ƙarfi a waɗannan kuma kwanaki 15 da kai azumi kaga kuma ruhinka yayi ƙarfi dama dan adam ruhun ne wa jasadun gangar jiki ne da rai in aka kalli gangar jikinka za ka kai tarayya da dabbobi in aka kalli ruhinka za ka kai tarayya da mala'iku kuma akwai aqalu da shahawatu shahawa ita take jawo ka cikin dabbobi shi kuma hankali shi yake janka cikin mala'iku so da ka dan adam ga dabba a ƙasa ga mala'ika a sama shi yana tsakiya za ka iya yin sama ka tarar da mala'iku kuma za ka iya yin ƙasa ka tarar da dabbobi in ka bari hankalinka irin jaya sai kai sama in sha'awa ka tarin jaya sai kai ƙasa sai ka zama Allah yana ce maka ulaka kal an'ami bal hum adal ya zama kamar dabba ko ma ƙara dabbar da shi ko ka ji Allah yana cewa masaluhu kamasalil kalbi fatankwacinsa kamar kare ko masalul ladina humilit taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari ko ma Allah ya maida kai qiradatan wa khanazira wasu Allah ya maida su birrai saboda lalacewarsu wasu Allah ya maida su aladu saboda taɓewarsu wasu Allah ya kamanta su da karnuka wasu Allah ya kamanta su da jaki saboda sun bari sha'awar su tarin jayi hankalinsu in ka biye wa sha'awa sai ta halaka ka kashe-kashe ta'addanci zubar da jini cin haram shan kayan maye duka waɗannan siffofi ne irin na dabbobi saboda haka in mutum ya yawaita su sai darajarsa ta faɗo ya tarar da dabbobi har ma dabbobin su fi shi daraja in ko mutum ya biye wa hankali duk abin da zai yana aunawa da makoma da lahira da tunani da lissafi da sanin ya kamata sai kaga yana yin sama yana bin hankali sai ya je tarar da mala'iku har ya zama kamar mala'ika shi yasa hankali da sha'awa su suke wato tafi da wato abin nan din mutum yasa Allah ya ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne ididdigaggu iyakantattu ƴan kaɗan kuma kana minkum maridan wanda ramadana ya zo ba shi da lafiya yana jinya ko yana janta Allah da rahamarsa sai ware mara lafiya yace fa man kana minkum maridan saboda daukan awa 14 ko 15 ko 16 baka ci komai ba sai kana da cikakkiyar lafiya sai Allah ya duba maslahar mara lafiya kaman kana minkum maridan aw ala safarin ko mutun yana halin tafiya kun ga bai ce musafir ba ku duba yadda Allah ta'ala yake fas yake gaya mana Qur'ani cikin hikima kaman kana minkum maridan wanda ba shi da lafiya sai ya ce aw ala safarin ko kuma yana halin rashin lafiya yana halin tafiya to a waɗannan halaye guda biyu sai Allah ta'ala ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya sha azumin saboda waɗannan dalilai guda biyu sai Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya wato abinda ke kansa shine ya musanya waɗannan kwanaki da ya sha da wasu kwanakin daban ma'ana idan kana tafiya sai ka sha azumi na kwana biyar to sai ka kirga wasu kwanakin guda biyar a wajen Ramadana sai ka maye gurbin su da waɗannan biyar din ko baka da lafiya sai ka sha azumi saboda wannan rashin lafiyar to shi ma sai ka musanya waɗannan kwanaki guda biyar da wasu kwanakin a wajen Ramadana to anan gurin zamu tsaya saboda bayani akan mara lafiya da matafiyi akwai bayanai da za a kawo masaloli guda 12 da suka shafi mara lafiya da matafiyi da sauran masu larurori muna fata abinda muka karanta Allah ya bamu lada inda muka yi kore ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana mai tambaya yace yayi ma mahaifinsa kyauta sai ya rena ya kuma dawo masa da shi kuma yayi fushi da shi shine yake neman shawara ko mai ce shi iya karfinsa kenan to sai ka bashi iya wannan din kai masa alƙawarin zaka karo inda Allah ya jarabce ka da mahaifi mai renuwa kai kuma taka jarabawa kenan sai ka bashi ya ki godiya amma Allah ya gani ya gode maka sai ka bashi ya ga yayi kadan a wajen Allah ko mai yawa ka bayar amma haka zaka yi ta hakuri tunda mahaifi ne in misali abinda Allah ya hore maka 5,000 ne shi kuma 10 yake so to kaga zai kace baba ga 5 za a ci ko 5 din to kaga zai yi murmushi tunda yaji za a ci ko 5 din kai kuma tunda kai saboda Allah dan ka faranta masa Allah ba zai kunyata ka ba zai bude maka kofar da zaka samu 5 din kuma haka zaka yi ta hakuri uba duk yadda ka same shi kai hakuri da shi wani uban mai hakuri ne wani mai fada ne wani mai godiya ne wani mara godiya ne wani ma musulmi ne wani ma ba musulmi bane duk yadda ka samu babanka haka zaka yi hakuri da shi ka ci gaba da yin hakuri kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa abu ɗaya ne bai yadda ka yi ba shine in ya saka ka fita musulunci wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay Alhaji Aliyu Haidar ya ɗauki nauyin karatun Malam Abishir FM za a sa da ƙarfe 8:00 AM. Wani ya aiko da nawa ne wannan? Naira 720. Wani ya aiko da Naira 720. Ya buɗe taimako da za a fara karɓa na wannan shekara da Naira 720. Allah ya saka ma da alheri. Watakila 720 ɗin ita kaɗai ya mallaka. Da yana da hali sai an ƙara 0.5 a nan baya saboda haka a wajen Allah yanzu ka bayar da 7,000 ne da Allah zai ninka maka 10 Allah ya bada lada to kuma yana da damuwa ta rashin lafiya Allah ya yi masa sai kuma bukatun addu'o'i da jama'a suke nema a yi musu addu'a akan bukatu daban-daban da damuwa daban-daban da yanayi daban-daban duk wanda yake cikin wata damuwa ko wani yanayi na damuwa Allah ya yi masa sai masu rashin lafiya muna roƙon Allah duk wanda bashi da lafiya Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya sa rashin lafiyar da ya zama kafara sai masu neman ilimi muna fata Allah ya bude musu kwakwalansu ya ba su ilimi mai amfani na duniya da na lahira na addini da na zamani sai masu neman haihuwa Allah ya ba su ƴaƴa masu albarka maza ko mata sai ko masu neman jari Allah ya ba su jari da su juya su gudanar da rayuwarsu Allah kuma ya sa wa jarin nasu albarka sannan duk wani mai wata damuwa da wani mai cikin bakin ciki Allah ya yi masa Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك